والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bangai su ta addinin musulunci yau muna 26 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1443 muna kuma 26 ga watan 6 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mu da zama a wannan masallaci na member Saba Sarkin Gumel dan ci gaba da karatun littafin Al-Arba'un An-Nawawiyya kamar yadda aka saba. Wancan satin mun ba da uzuri, Allah bai kaddara karatun mu ya faru ba, don haka kenan karatun da ya kamata mu yi a wancan satin hadisi na 17 yi muke yi a yau, al-hadithu sabi'u ashara. Kamar yadda Imam An-Nawawi ya ce al-hadithu sabi'u ashara an Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. An karɓi hadisin daga Abu Ya'la, cikakken sunan Abu Ya'la shi ne Shaddad ibn Aws. Shaddad ibn Aws shi kuma ɗaya ne daga cikin ‘ya’yan ɗan uwan Hassan ibn Thabit, mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana riwayan dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in." Tabbas Allah ya wajabta kyautatawa ala kulli shay'in akan kowane abu, ko ala kulli shay'in zuwa ga kowane abu, kamar yadda zamu ji bayani a baya, ko aka ko zuwa ga. Fa idza qataltum, idan za ku kashi, fa ahsinul qitla, to ku kyautata kisa. Wa idza dhabhatum, idan za ku yanka, fa ahsinu dhibha, to ku kyautata yankan. Wal yuhidda ahadukum shafaratahu, dayanku ya wasa abin yankan shi, wuka ce ko makamanciyarta in ya halatta a yanka da ita. Wal yurih dhabihatahu, ya hutar da abar da zai yanka din. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi din. Abinda zamu samu cikin hadisan kamar haka, inna Allah kataba al-ihsana, akwai kalmar kataba. Galibin kalmar kataba idan ta zo a cikin Al-Qur'ani ko a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan dauki ma'ana guda biyu, ko dai takan dauki ma'anar farada wa aujaba, ya farlanta abu, ya wajabta abu, abu in ya zamanto dole, wajibi, ba makawa, to Allah ya amfani da kalmar kataba a garin. Kamar da yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kage kitaban mawquta ay farban wajiban bi waqtin, farilla ta wajibi ma'abuciyar lokaci. Kamar ya kuma ya faɗa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Nan ma kaga yadda sallah take wajibi, haka azumi yake wajibi. Da haka can an wajabta sallah a lokaci, nan ma an wajabta mana azumi, kamar yadda aka wajabta akan al'ummomin da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah ya ce an wajabta yaki akan ku, amma abu ne da kuke ƙi, kuke kyankyami. Da haka kenan, yadda yaki yake wajibi, haka sallah take wajibi haka azumi yake wajibi haka al-ihsan kyautatawa ita ma wajibi ce inna allaha kataba al-ihsan ko kuma kataba ita ce ma'ana ta biyu ta kan zo da tsarin abinda Allah ya kaddara ya tsara kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya zartar ya tsara wannan kaga ba wajibi bane ba amma umarni ne na ubangiji haka ya tsara duniya la aghlibanna tabbas ni ne zan yi rinjaye ana inji Allah wa rusuli da manzannina yadda Allah ya tsara duniya ya so ta tafi duk inda aka kai aka komo to manzanni da ubangiji suke rinjaye wallahu ghalibun ala amrihi walakin aksara an-nasi la ya'lamun akan samu kataba kenan da ma'ana tsarin da Allah ya so abu ya gudana akan samu kataba a matsayin wajibi da haka kenan idan muka kalli wannan gabar inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'i kenan Allah ya wajabta kyautatawa akan komai idan mun dauki ala a matsayin ma'anar ta talarci ko menene a duniya mutum ne ko aljani dabba ce ko kwaro shi wannan halitta Allah ya wajabta mata kyautatawa akan ta idan muka dauki ala a matsayin ma'anar ta talarci kenan kamar da muka dauke inna salata kanat alal mu'minina ala kaga akan mu'minai kenan to muka dauke ala kulli shay'in anan kenan duk wani abu da Allah ya halitta to Allah yana da buƙatar kyautatawa a jikin wannan halitta din wata kinda irin wannan kyautatawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari uwa take tausayin ƴaƴanta hata dabba idan ka taba mata nace ƴaƴan zaka ga tana kuka tana jimami tana alhini kowace irin dabba mai bi akwai irin kyautatawar da take da akwai amma kuma da aka kalli misalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a cikin hadisin wata kilkenan ala tana da wata ma'ana eh malami suka ce la Allah tana zuwa ne a ma'anar ila kuma tana zuwa da ma'anar fi ko dai ila ko fi inna allaha kataba al-ihsana ila kulli shay'in kenan Allah ya wajabta a kyautata zuwa ga komai duk wani abu to Allah ya wajabta a kyautata mu wannan abu ko kuma duk abin da zaka yi to Allah yana so ka kyautata a cikin wannan abin da zaka aikata ko dai ila ko fi inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in to malamai suka ce al-ihsan akan shi ake magana kuma aka ce akan komai mun dauka to komai da zamu aikata a duniya da duk abin da zamu akwai ihsani a cikin sa so ihsanin abu ɗaya ne kuma matsayi ɗaya yake dauka tunda anan mun ce idan muka dauke ihsani kataba al-ihsana ala a matsayin wajibi to duk inda aka je ihsani wajibi ne ko akwai inda yake zama ba wajibi ba malamai sai suka tattauna ihsani yakan iya zama wajibi a wuraren da suke da haƙoƙi ne na dole kamar a haƙƙin Allah madaukakin sarki kamar a haƙƙin iyaye kamar a ƴan uwantaka kamar a sada zumunta kamar a haƙƙin bako waɗannan ihsani cikin su wajibi ne ine fadin Allah madaukakin sarki inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kamar Allah madaukakin sarki yake cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin har yanzu umarni ne akan cewa lallai sai an kyautata wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin da kuma inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yayi umarni sai an yi adalci والإحسان يا يؤمرني للي في أن كوتك كما يدعو أن الله فعلا إن الله كتب الإحسان على كل شيء هكا الله يأمر بالعدل والإحسان ذاك فكا سيتو دق أبن ديشا فحكينا الله مطوك كنسر كي إحسان تكين سواجبين يسا مكا وشي أتكين حديثي نبي فأخبرني عن الإحسان سيما أن الله صلى الله عليه وسلم يبا ملائكة جبريل أنسى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قولوا لور إحسان فكانن كدا الله شيني كمي إبادة كمر الله ينا سيأخن كينا كان لنك يدى ببان ما إيكا تنكو أما إيكا تا إذا ينسا كأيك يسا يأيك جرا كأي يدى لا كينا سمو كيتا كأتنسان با أجورو با فنا فنا با إندا إندا وكأن الله يسا كأيك وانا أتكين دليني أتكين جماعني ake bane yadda zaka tsaya kai wannan aikin da kyautatawa da kulawa wani hili ake kira ihsani to yana zama wajibi akan alƙawarin Allah madaukakin sarki da ibadarsa in zaka yi sallah kai ta da kyautatawa in zaka yi azumi kai da kyautatawa idan zaka yi zakka kai ta da kyautata idan zaka sada zumunta kai ta da kyautatawa duk abin da yake haƙƙin Allah ne a samu kyautatawa cikin shi haka iyaye wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana nan su ma iyaye wajibi ne ihsani zuwa gare su haka ɗan uwanka sada haƙƙi na zumunta da ɗan uwantaka wannan wajibi ne abinda muka wuce na mutunta bako da karrama bako shi ma wajibi ne iya abinda shari'a ta iyakance na wajibi bako yana da haƙƙi na kwana uku idan ya ƙara akan kwana uku to abinda zaka ƙara mashi wannan ihsanin ya sauka daga kan wajibi sai dai kuma mustahabbi da haka kenan mun samu inda misalin ihsani ke zama wajibi kuma misali na farko inda yake zama mustahabbi ina idan kai ba kwana uku abinda zaka yi masa hidima wannan wajibi ne haƙin sa ne ran da yazo a nema mai masauki idan babu sai hotel mai tsada a kama mashi a bashi abinci daidai da abin da ake ci a gidan ko sama kadan da abin da ake ci a gidan idan gidan ba a sa dan kahin miya to a sa saboda shi idan da safa shayin baya kauri to ya kara kauri a dalilin bakon idan madarar ba a mata shafi daga ciki bare da ko to a shafa saboda bako ai kwana daya kwana biyu sai a dan rage kadan kwana uku sai a dan rage amma da cikakkiyar kyautatawa ba na hudu kuma sai a barhi ya ga ya halin gidan yake gaskiya da gaskiya so abinda za a yi daga kwana hudu abinda ya saba wannan ihsanin mustahabbi ne idan Allah madaukakin sarki ya hore maka dukiya zakka da zaka fitar a cikin dukiyarka wannan wajibi ce kuma ana buƙatar ihsani a cikin fitarwa ihsanin shine ka fidda ta a lokacin da ya dace ka bawa waɗanda ya dace kuma ka ba su da cewa kana ba su ne a matsayin haƙƙinsu ba alfarma ba wannan shine ihsani akwai wanda in ya baka zakka gane yake ya maka alfarma wata kalle ya sa kun yi layi wata kalle ana daukan ku a hoto wata kalle ana dorawa a media wata kalle sai ana kaza wannan babu kyautatawa a ciki ka bawa mutum nasa ne ba naka bane ba matsawar dukiya ta hekara a hannunka ta buƙaci a fidda mata zakka waɗanda zaka bawa nasu ne ba naka bane baka da wata alfarma a ciki dan na Allah ne to amma mutane yanzu abin da suka dauka idan suna ba da zakka kamar alfarma suka wa mutane ba wata alfarma nasu ne ka ba su kayan su kawai so wannan abin da zaka yi na zakka da kyautatawa wannan ihsani a cikin tawajibi ne bayan ka fidda zakka kuma abin da zaka yi na sadaka wannan makamu ne miskini ne mai bara ne mai roƙo ne mai waye wannan abin da zaka musu na kyautata shi kuma wannan mustahabbi ne a ciki kaga zakka ihsani cikin ta yana matsayin wajibi sauran sadaka ta yau da kullum me tana matsayin mustahabbi da haka kenan inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in akwai lokacin da zamu samu ihsani kenan a matsayin wajibi akwai lokacin da zamu samu ihsani a matsayin mustahabbi Allah ya samu dace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali mafi munin abin da dan adam zai zo kwakwalwarsa wanda bai kamata a samu kyautata ba da shi manzon Allah ya bada misali idan a wannan misalan an samu wajibcin kyautatawa kenan duk abin da ba wannan ba ya kamata a samu kyautatawa da abin da za a kashe da abin da za a yanka rayuwa za su yi ne ba rayuwa za su yi ba duniya za su bari so mafi kwakwalwar abin da zai zo kwakwalwarka kenan inda abin da baya buƙatar a kyautata masa wanda za a kashe inda abin da baya buƙatar a kyautata masa wanda za a yanka sai manzon Allah ya ce har su din kana da buƙatar a kyautata musu shi yasa ya ce fa idza qataltum idan za ku kashi fa ahsinul qitla to ku kausa da kisa idan ya kama za a kashi to kisan a yi shi da kyau malamai suka ce a hali biyu ake samun kisa ko dai zamanto kisa ne haddan ko dai zamanto kisa ne qasasan ko dai za a yi kisa saboda kisasi ko za a yi kisa saboda haddi to kisan da za a yi na kisasi ko kisan da za a yi na haddi shi ma Allah na da buƙatar a kyautata a cikin sa duk da cewa malamai suna da maganganu guda uku idan an samu mutum
yayi kisa za a mai kisasi malamai sai suke da ra'ayoyi guda uku suka ce in za a kashe kawai a kashe ba tare da an wahalle shi ba wanda ita ce magana ta farko Imam Malik da sauran malamai suka ce a kashe shi irin yadda ya kashe din koda akwai musla a cikin shi wannan magana ta Imam Malik sai da Imam Shafi'i da Imam Ahmad suna ganin kawai yadda kai haka za a yi maka wasu malaman kuma sai suka raba suka ce idan kisan akwai abin da ya hada da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kisasin to sai a kauce ma hannun abinda bai saba manzon Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kisasin ba sai a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taba zuwa aka tsinci wata yarinya baiwa an samu kanta tsakanin duwatsu guda biyu wani Yahudi ya sa ya kwatse tana kokarin mutuwa ita kuma ina ji wasu kayan alatu ne ya gani a hannun ta ya karbe ya jefa ta rijiya kwala mata dutse saboda haka aka samu kanta tsakanin duwatsu guda biyu ake lissafa waɗanda suke ake tsammanin su ne ababen tuhuma abinda har yanzu ake ta kokari ya shiga cikin law na Najeriya ko kai ya shiga ko ake amfani da shi ko kar ayi amfani da shi circumstantial evidence alqarina sai ake tsammanin su waye prime suspect wanda ana tsammanin wanda laifin wane ne wane ne yayi wane ne yayi wane ne har aka bo kan bayhudan wane ne ya ga gida kai kuma sai rai halinci da aka kamo shi aka tambaye shi kai ne ka kashe wance yace ihi ne sai manzo Allah ya umare to hima a sa kansa tsakanin dutse guda biyu a kwantsi da aka malamai suka ce idan kisasi baya cikin abin da zai saba umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya buƙatar al-ihsani fil qitla za a kashe ne domin akwai kisasi irin yadda kai haka za a yi maka akwai uraniyun sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina suka musulunta garin Madina sai ya musu ba dadi galibi kafin manzon Allah ya addu'a haka Madina take kana higagarin zaka ji kamar zazzabi ya kama ka har sahabbai da suka hijira haka suka ji garin bai musu dadi ba ba ta karbar bako sai da manzon Allah ya mata addu'a so waɗannan mutanen da suka shigo su ma zazzabi duk sai ya kama su manzon Allah ya ce to in kuna so akwai ku wajen raƙuman sadaka mana ku sha fitsarin su ku sha nono idan kun warke sai ku dawo da aka yi sai inda ake kiwon raƙuman sadaka ya sai ga ai ƙauye ne kuma an mutane ne ba su guda biyu ko guda uku ba da suka ha nono suka girgije shi suka ha fitsari suka warke kawai da suka tahi masu kiwo suna kwance kawai suka afka musu suka kashe su suka tutse idanunsu suka samo ƙaya suka tutse harasansu saboda ma ko da wasu mutu ba za su yi magana su rasa damar da za su yi magana haka suka yi musu suka gudu da rana ta daga sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kore raƙuman zakka kuma an kashe masu kiwo manzon Allah ya ce maza abu bayan su aka bi bayan su aka kamo su aka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka sare hannun dama aka sare kafar hagu aka tutse idanunsu kuma aka zubar da su a rana haka suka yi ta musulmutsultu suna neman ruwa suna ihu aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka mutu wannan min aswa'i ma yakun laqat yiko manzon Allah ya tabbaka daidai da abin da yake cikin alqur'ani inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan aw yuqtalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yuqamu min al-ard to duk laifin da ake da bukata sun yi sata sun yi kisan kai kuma sun yi barna a jikin gawar da suka kashe sai manzo Allah ya ce a musu irin abin da suka yi aka saka musu ba tare da an masa agaji ba ba tare da an taimake su ba da aka suka ce to idan kisa ya kama wanda ya kisan ya yi sata ya dauki dukiya ya kashe kai kuma an samu muharaba fada da Allah fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan koda duniya za ta gaba a kyautata wajen kisan ba haka za a zarta masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni in ba irin wannan ba kawai kisa ne kama za a wa mutum to a masa cikin gaggawa shine abin da ya samu Bahaushe yana da al'ada ta musulunci za a ga Bahaushe in kana karanta adabin Bahaushe zai ga masa an kirawo hauni ya dauki takofin shi ga yawa jini na wuce ko to wannan takofin kawa jini na wuce ita ce ake kisa da ita a musulunci lokacin da mutum ya durkusa da lokacin da za a sare da lokacin da kan zai fita abu dai ake ba a samu wanda zai yi sara ya kuma sai an samu jirde dan kato kosasshe kuma wanda ya training akan tsara in dai aka tsara a sake maidawa to banda kai ko su ake kana dai chuwat ya wuce kuma za a tsara ina za a sare duk a cikin fa hasilul kitla ina za a sare naga wani ya nuna makogoro wuya nan na malamai sun tattauna wasu suke ce wani a yanka wuyan wasu kuma suke ganin tsara ta bahi ne tabbacin kisa in kai ka mutum ta makogoro ba tabbas zai mutu mana tattauna da wani dan Somali haka ya ga abin ya ce ɗaya daga cikin shugabannin ƴan daba na wani yankin sojojin wani yankin komandan wani ya ce wallahi ya taba wuce shi an yanka ya yi kwana uku bai mutu ba kuma ga yanka nan farat makogoron a yanke kana ganin saman kana ganin ƙasa ya ce wallahi bai mutu ba da kansa in zaka wuce zai dauki wuka yake maka alama ka yanka ta baya ko ya mutu ya huta ya ce wallahi ya gaishe kwanansa uku to shi ne yake ban labari ya ce ai tabbaci idan ka yanka mutum ya mutu halafa ɗayan mugaye baka jin mu shi ne ka yanka ta baya in ka yanka ta baya shi ne tabbas alamar mutuwa da haka in za a yanka mutum a durƙusar da shi sai a sare shi ta baya malamai sun faɗi maudu'in da ya kamata a duba a wajen tsara shi ma tsaron ilimi ne to yi ne in ka tsara kana ɗorawa ƙashi ba zai mata burki ba jijiya ba za ta mata burki ba swat za ta wuce masu tsara sun san ina suke tsara ko wanda aka bi alhakin kara sai duba ina ne ya kamata a tsara sai tsara ana sa takofi za ta wuce shikenan an huta fa idza qataltum fa ahsinu al-qisla idan za a kashe da kyau kara azabtar da shi wannan yasa suka ce in dai ba haddi bane to shi ana yadda Allah madaukakin sarki ya fara hina kyautatawa mazinaci mai aure a mai rajamu wanda ya homo ya nemi namiji a daura shi akan ginin da yafi ko ina tsawo a sako shi a tuntsuro shi wanda hina kyakkyawan kisan da ya dace da shi haka Allah madaukakin sarki wa mutanen annabi Lot faj'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim ko alaiha hijaratan sijji haka ruwayin suka zo akwai alaihim akwai alaiha aka yi musu rugutan wannan wutar sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kife garin to hima aka sai a duba wani garin da yafi kowanne tsawo a garin a tuntsuro shi kuma ya abu da duwatsu wannan shine daidai da abin da ya aikata wanda kuma ya aure ya nemi matar wani ko ya nemi yarinya ko ya mata fyaɗe to idan za a hore shi hima haka ake a yi ta jifan jikinsa har sai ya mutu don ya zama to izina ga wani in an yi wani ba zai sake ba so irin waɗannan su ne kisan da yake akwai ihsani a cikinsu in shari'a ta faɗa to yadda shari'a ta faɗa shi ne abin da yake ihsani in shari'a ba ta faɗa ba to a nemi hanyar da take mafi sauƙi a wajen kisa yasa malamai suka ce duk inda ake kisa a duniya to kisan da musulunci yake shi ne fa kowanne tausayi ko yanzu abin da ake ta faɗa cewa musulunci ba tausayi musulunci akwai kaza duk hanyar da ake zartar da uƙubar kisa za a ga ta musulunci ita ce da sauƙi in ka ɗauki America ɗaya daga hanyoyin da ake cikin kisa a kansu akwai shoki duk inda za ka ga an yi kisan mutum da sokin za ka ga jini ya fita daga kusan kunnuwa da baki kusan duk organs ɗinsa sai sun fidda jini kafin ya mutu a ɗora mutum akan kujera a kunna mata shoki haka za ta jijjiga shi sai ka ga har jini yana fita ta hanci ta baki wasu ce ita ce ta sauƙi to ba gaskiya ba ne ba hanyar da musulunci ya tsara a kisan ita ce ta sauƙi kuma sannan ba a wulakanta mutum ba a tozartawa ko da yaki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tura sahabban za su tafi yaki sai ya gaya musu ughzu bi'iznillahi ko bismillahi qatilu man kafara billahi wala tumassilu wala taqtulu walidan wala imra'atan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ko fita yaki da sunan Allah madaukakin sarki amma wala tagduru wala taghullu kada ku yi yaudara kada ku yi ha'inci in an fita yaki an yi yarjejeniya an yi tsari to kar a saba idan aka zo ana yaki sai magariba ta yi sai kuka ce da wannan komanda da wannan komanda suka ce to mun yi alkawari a tsagaita wuta ba wanda zai sake daga makamin shi sai karfe 7 na safe to kada ka bari sai wannan suna bacci karfe 3 da dare ku tashi ku bude musu wuta ba a yi a yaki idan an yi agreement an yi yarjejeniya ba za a kare bude wuta ba sai karfe 7 to ba za a taba daka kana kallon mutum yana kallon ka ba za ka taba shi ba sai manzo Allah ya ce wala tagduru duk yadda za ku yaki to karku ta amana in kun ajiye alƙawari kuna nan akan alƙawari din wala taghullu kada ku yi sata a sa fito a sa a ajiye wannan har ayyaki manzon Allah ya hana haka kenan kalubalen masu office mun za su fita yaki su dauki takofi su sara aka ce kar su dauka ba a basu ba to wanda aka ba office yi ba gumi ba wahala ko ajiye hige rubutu ya manta ma je koyi rubutun fa amma rika zare kudin mutane na sa a jihu bai dace ba wallahi mutane su ji tsoron Allah a filin yaki manzon Allah na gaya musu kada ku dauka kuma an taba samun annabin da yayi yaki aka tare dukiyar a kofar fada ana jira wuta ta zo ta kone wallahi wuta ta buki raba wani mutum ne duba wani sungume ban azurfa ya kai kansa ne ya yi koyi a zamanin wani annabi aka jira wuta ta kici Allah tura mala'ika ce akwai barawo sai ya dade shi annabi ya duba ce to rinduna nawa ne bataliya nawa ce aka faɗa da din bataliya sai duk komanda to ya zo ai kira duka duk komandojin ya ce kowa zo yi mu baya sai ka zo ka ɗora hannu sai ka tafi sai ka ɗora hannu sai ka tafi sai ka ɗora hannu sai ka tafi da tabo kan komandan da aka yi sata a cikin abin din shi bataliya ce sai hannunsa ya makale ka je ka cikin mutanenka akwai barawo kirawo su aka sake kirawo mutanensa aka sake bin tsari dai har aka zo kan barawo aka ɗora kiro sai aka kama shi ana kama shi aka ce je ka abin da ka ɗauka yana zuwa ne duba wani zinari ya kan saniya albani dai na bayani ya ce mu har yanzu kan saniya ai na zinari ba karamin bala'in kuɗi ba ne ba sai da aka dawo aka ajiye sannan wutar ta kone wannan shine Allah ya karfi aikinsu amma mu an bada dama idan an gama an tare wa komanda a raba amma fa a yadda ba to ka ɗauka kafin a raba to manzon Allah ya ce wala tughullu wala taghduru ya ce wala taqtulu walidan idan yaƙi ya kama kun ga ƙananan yara kar a kashe su shi yasa za ka ga duk wani lo na duniya idan aka je yaƙi aka kashe ƙananan yara za ka ga ana Allah waje da kisan ƙananan yara amma fa yanzu ya koma kusan yaran musulmi banda su Allah waje kwana-kwana da Allah ya gwada wani abu aka kashe arniya a Sokoto kowa ya fito Allah waje ba a yi sati biyu ba kuma kai ga musulma da ita da ƴaƴanta ba laifin tsaye ba laifin zaune ba tsarin annabin kowa ba ba su zagi baban kowa ba haka aka kere musu mutane suka yi shiru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yaki aka fita in an ga kananan yara kar aka kashe su to wannan haga banda musulunci ba wanda yake mutunta rai a wajen kisa an fita yaki yana ta amma an ga karamin yaro kar aka kashe in an ga mata kar aka kashe su har sai idan maza ne suke amfani da su a wajen kisan mayaka to anan ne za a hada da su amma in dai ba a yi amfani da su a filin yaki ba ba a zambaci musulmi ba ba a kisa ta hanyar su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe mata sannan yace idan kun kashe wala tumassilu kada ku bata gawa in kun kashe kawai a kashe ta kar ba a kama a cire hanci a cire baki a muna na gawa a lalata shi ne tafsiri da haka kenan ko a filin yaki ne in za a kashe ba a lalata da kuma sai kuka kama dan prison za ku kashe shi to kar a yi abin da ake ga arna a kama farce yau a zare gobe a zare bayan kwana biyu a sake zare ta akwai wanda za ka yi duka faratansa sai an zare na hannu da kafa zo a yanke masa hanci sai an munana maka halitta an farka da azaba da ciwo sannan wata rana sai a kashe to musulunci bai dauna ba in za a kashe kawai a maka kisa daya madadin wanda za a zazzare masa farata a yanke hanci a yi wa da wanda za a sa masa bullet ko wuka fit an wuce da Allah ne fa sauki ko da za ka mutu wannan ai ta fa sauki ta mutunci wasu kuma za ka kama ake ake tsada reza in aka maka tsar sai a kyale ka sai kai ta ihu kai ta murkusu su ciwon ya kusa kare ya zuwa tsarga wani gurin in kai murkusu su kai ihu a sake tsarga wani gurin yasa za ka hatta wannan ɗan ta'addar duk wanda suka kama in ya baka labarin yadda suke musu ka san ba musulunci a ciki musulunci ko za a kashe ya sai fa hasulul kitla ku kyosa fa kitla da haka wannan kun kama shi kashe shi za ku yi ku kashe shi cikin mutunci amma a maka wani dauri na taba ji daya da aka hira da shi yace wannan professor yace ko an saka shi yace wallahi ba zai amfanu ba yace wani dauri da aka masa yace wallahi an ka in aka daurin aka ko an saka shi yace wallahi ba zai amfanu ba saboda an munana a wajen daurin an munana a wajen uku wato musulunci ya hana ko a filin yaki ne akwai ihsani wannan shine karshen misali wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace banda tamsili shi kuma haka aka yi masa Allah madaukakin sarki yayi umarni kar a yi din da aka kashe masa baffansa a yakin Uhud a Hindu Bintu Utba ta farka cikin ko ta sa aka farka mata cikin ta dauko hantar Hamza din ta tauna ta ji ba ta yi cinya ba ta farka so wannan farkawar da aka yi da dauko hantar shi da manzon Allah ya gani sai ransa ya bace yace na rantsa da Allah idan na samu dama zan kashe 70 kuma yana fata-fata da gawar Allah ana sai laysa laka min al-amri shay'un ayu tuba alaihim ayu azibahum fa innahum zalim babu hannunka ciki al'amarin a hannun Allah yake in ya ga dama ya karbi tuban su in ya ga dama ya azabtar da su da za ta fatahu makka ne ko wani yaki da manzon Allah ya tura wata rindina sai ce dawani dawani idan kun kama su ku yi fata-fata da sassan jikin su ku kashe sannan ku kone sai da suka tafi sai ce a kirawo su da sauri suka dawo yace na ba ku umarni ku fata-fata su ku kashe sannan ku kone yace kar ku fata-fata na Allah ya hana tamfili kar ku kone ba mu azaba da wuta sai Allah madaukakin sarki amma in kun samu dama ku kashe su wannan yake nuna mana kenan idan muka samu hanyar da za a kashe ko da hukuncin kisa ya taba mutum to kada ku jagwalgwala gawar sa a bata ta kar ake azabtar da gawa yau a dake shi yau a yankina yau a sokina kawai ran da za a kashe shi a mutunce yake da abin da musulunci yake umarni fa idza qataltum fa ahsun al-qitla wa idza dhabhtum idan za ku yanka wannan ragon layyarka ne tana tafi Allah hore mana
amin
Allah hore ƴan uwan musulmi su yanka raguna da shanu da raƙuma Allah ya bada mansuya ko ya bana jikuna abu ko dukun sale ne eh ya kamata wallahi bana Allah ya hore ayi layyar yarabawa ko layyar digawa ko kowa a gidanka ka yanka masa in kana da rago a ga rago goma ai ka san har yanzu mu ne muke da ruwa a wajen yanka shi ba haure idan yana da kuɗi kawai zai tsaya rago guda ɗaya ƙato sai ya yanka ai girhe su shiga ciki sai shiga ne abin nan ba yake da suna sai shiga layyar comrade comrade ko delegate comrade ko abin da ya kamata a yi inda hali so kowace mata a bata kowane yaro a bashi haka yarabawa suke in dai musulman su ne kuma suna da kuɗi to kowa nasa ake ba yasa da ga ana ta tafiya da motoci ana ta tafiya da motoci mutum ɗaya sai ahirin mutum ɗaya sai 30 yasa an kaje sai shadda ko kaje sai lasa gurin su dan ka dauki bandir 30 ko 40 kawai sun san na gida ne normal saboda suna tunanin da yaran gidanka da ma'aikatan shagonka da wane ne zaka sai bandir 40 ko 50 normal kawai ba wani zan san misali mun yanzu da zai yi kiyadi 7 yadi 6 an yi kokari kenan ko Allah hore mana Allah azurta mu so Allah ba mu damar da zai zamanto kowane yaro a gida ana iya yanka mashi amma kada mutum fa zai ci ba hinjici ko yace an ce kowane yaro za a yanka masa kaje ka karbo 700 kowa naira 70 haka dade kana bayani eh iya abin da Allah hore maka shi za ka yi kana da halin dan akuya ayi dan akuya kana da halin tinkiya ayi tinkiya kana da halin rago ayi rago kana da halin da zaka yi saniya ayi saniya babu a higa ta clock ta watanda mutum 7 mutum 6 mutum 5 su yi Allah madaukakin sarki Allah ya karba Allah ya amsa musu eh abinda ake da bukata dai matsawar kana da halin da zaka yanka to wajibi ne akan ka ka yanka ka kyautata wa iyalanka yana daga cikin ihsanin hima da yake wajibi ne wasu mutane ga sun nan nage kuɗi layyar ce babu musamman samari samari a sallar zai iya wa budurwarsa ɗinki ya sayo sabbin kuɗi ya mata barka da sallah ya sai android amma kuma idan aka zo layyar ce wahi bai da aure babu alaka tsakanin aure da layya in baka da aure ka yanka ragon mun to ka bari a gurin masu auren sa dauka ai da abin da ake da abinda ake da bukata a gurin ka shine yankawar ita ake da bukata ba cin ba cin wannan wani abu ne daban da aka tunda baka da aure yanka idan mafi ya gama feda yake sai masu so kuma kowa dauki abin da yake so kaga yadda ake da tsara eh in kuma zaka yi irin na Malaysia su kuma wani tsari ne da su mu Allah madaukakin sarki ya sa wani lokaci ya shigo waje jamu sun za a lai ba a saraka a faranci gaskiya ina ji na taba fara wani karatun mu dafta da muke da shi a college wani lokaci muna da daga Kano ya mun lift sai ce mun masallacin da suka zauna so idan layya ta zo kawai sunanka zaka kawo masallaci wannan hekara ina da halin da zan yanka rago uku sai ka rubuta average ne rago uku 200 sai ka 200 kawai ka tafi mutum nawa ne a gidanka mutum hudu sai a rubuta ne ina ga zan yanka rago biyu nawa ne kudin rago biyu 140 mutum ne a gidanka mutum 10 sai a rubuta kai nawa zaka yanka ni ina ga 7 mutum ne a gidanka mu biyu ne sai a rubuta mutum biyu so duka waɗannan za a je a siyo su ne a masallacin unguwar a yanka ranar sallah kuma sai a duba to gidajen unguwar guda nawa ne gidaje 50 ne gidaje 70 wannan gida yana da mutum 10 amma bai yanka ba wannan yana da mutum 7 amma bai yanka equally za a raba da wanda ya kawo kuɗi da wanda bai kawo ba da wanda ya sa da wanda bai sa ba kowa haka za a dauka daga masallaci gidan kowa ya kai saboda haka ba zancen wani ya yanka wani bai yanka ba wani ya kawo wani bai kawo ba daga masallaci ne in kaga problem yan committee ne na'am yace wallahi haka suke yace in azumi yazo haka suke baki baki kawai za a raba masallacin mutum 30 gida 30 rana farko ta kuce rana ta biyu ta kuce rana ta uku ta kuce rana ta huɗu ta kuce hikenan an gama rana ku kawai duk abin da za a bukata a masallaci ku ka sanya za a yi ko ku kawo mana ranar farko za ku kawo ku yi sabisin mutane a yi hidima a tsare a ajiye kofuna da farantai ku za ku tattare ku yanke ku gyara ku kawo ku ajiye Allah ta mu baɗi kun gama da ku gowon wata rana ta biyu su ɗauka tsari yana da kyau Allah ba mu ikon ɗauka in aka yi wannan to za a yi gaskiya mutane an daina barin wasu ɗaiɗaikun mutane da wahala an daina barin ɗaiɗaikun mutane da nauyi kuma an daina ɓata layya wani ya ga zuwa jerin rago biyar a ƙofar gida sai na ta zazzagaya shi mai kuɗi ne wanda kuma ba a yanka ba wanda ba a yanka ba yana hayin iska amma aka yi masallaci aka yanka aka raba ɗaya ka yanka biyu ka yanka ka yanka baka yanka an huta da riya so sannan a hankali in muna ci gaba muna wayewa arziki yana wadata wasu abubuwan za su canza har yanzu gaskiya muna talauci ne dan mutum ya yanka rago sai ga zo na hayin iska ba wani abu a ciki ina da labarin wani mutum dan gari na Allah ji kansa ya gafarta masa sai sai ranar layya yake sayan abin layyarsa zai sai rago zai sai saniya duk unguwar da ya saya aka yanka a nan zai basu an gama nama ne akwai a gidatu kullum ana ci ba hayin layya ba dan haka wannan an yanka ne dan a samu lada a zubar da jini layya na Allahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum to an yanka an samu lada me za a yi da nama kawai shikenan an gama an bar ta a gurin shikenan an huta da karni da turbi da waye an huce kawai ta goya ran su taho gida nama ne wata kire da ramin da wani afurji ma ya dauka a ci inda wani abu da suke da hawa kawai a yanko a zo a gasa a fi shikenan an huce Allah hore mana Allah wadata mu to fa idza dhabhatum masu kuɗin kenan ko idan za ku yanka fa ahsinu dhabha ku kyautata yanka menene kyautata yanka din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an tuqada qaudan rafiqan wa an yuwara as-sikkin haka Umar yace kuma an tusaqa sauqan jamila menene fa ahsinu dhabha manzo Allah ya ce idan za a ja a bar yankar a ja ta sannu a hankali kar a ja ta ki ake ta rikici ana kada ta ana fukawa da kasa ce kar a yi wannan a ja ta sannu a hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum zai yanka yar akuyarsa ya kamo kunnan ta ya rike ana manzo Allah sai ya hakuri mana yace ai yanka ta za a yi yace to kamo wuyan mana ta igiya ka ja a wuyanta ai ya fi sauki to wannan jan da za ka mutu yana cikin fa hasinu zai baha idan za ka yi ta kar maka zo ka kama ta ka daure ka sa kafa ka kace wuya kuma ka sauka bai bai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan yace ai ka mata kisa ka kare kahe ta ka kare kahe ta ka tanta ha ka tala ka kashe ta sau adadi kafin ka yanka ta wasu malaman suka ce duk duniya ba abin da dabba ta sani wanda ka hore ta sai abu biyu ta san ubangijinta ta san mutuwa in mutuwa za ta yi wallahi ta sani ko ba yadda za ta yi kuma ta san ubangijinta banda wani abin da ka hore ta akan ta komai sai an hore ta da haka ta san mutuwa yasa ya ce to daga ciki shine a ja ta a hankali zuwa inda za a kashe a wasa wukar ta yi kaifi ana dora ta kawai ta wuce in ba ka iya wato ga ma hoji ko ka duba wani da da ka abuwa ce wannan didir din nuna min ina ne daidai ina dora hikan ana dora tana wuce a wuce gurin shine fa hasina zibha a kyautata yankan da za a mata kuma kar a dauko wukar ta gani kuma kar a jera su a layi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kuma suna kallo sun yi tsago tsago akwai cuta a ciki a sa su a wani guri a rufe duk wanda aka za ta fita kawai za su ga dai bata dawo ba dole da mutane ga wata dawo to wannan ya fi musu alheri ko da sun san mutuwa za su amma ba su ga me ake yi ba amma ka zo ka jira su kokoro suna gani daga tawa na hetawa kuma ga abin nan mahauci yana wahi ga me wuka na kaga ai akwai cuta akwai zalunci a ciki to yanzu a yanka su kar a irin wani abubuwa a jata a hankali ana shashafa ta ana gyara ta a lallaba ta a kada ta haka yake wani mutum ya ce wallahi ina yanka akuya ta amma lokacin da nake yanka ta ina tausayin ta ina jin hawaye a cikin raina yace wannan tausayin yana shigar da kai aljanna Allah madaukakin sarki yana son tausasawa a cikin komai da kuma wadanda Allah hore musu za su yanka na suna ne na layya ne na jin dadi ne to yankan ayi a cikin mutunci ayi a cikin karramawa da alkitla da adbaha duka sun zo ala wazni fi'ila hine almazbuha almaqtula abinda za a kashe abinda za a yanki ta zo ne kamar asigar mif'al amma dai a matsayin maf'ulin bihi abinda za a yanka a kyautata yanka shi abinda za a kashe a kyautata kashe shi daga cikin lissafin yadda za a kyautata hine manzo Allah ya ce wal yuhidda ahadukum shafratahu da yanku ya wasa abin yankan shi wal yurih dhabihatahu ya hutar da abinda zai yanka din kare wahala da ita kare bata wahala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana daidan mu gyara mu yi aiki da abinda ya jace assalamu alaikum dan Allah malam a tunatar da mutane akan daukar babura kafin a tashi daga karatu saboda gudun matsala saboda wasu suna dauka kafin a tashi ina ji kowace satin ai liman yayi jan hankali akan wannan magana din da Allah duk wanda suke da babura suka aje to ya fita daga mallakar su yana hannun yan agaji ne har sai idan an tashi daga karatu yan agaji za su bada dama a dauki babura ba dan komai ba dan tsaran baburan kuma masu abun hawan fa su kawai lokacin su suka bada su tsare muku dukiya kuna karatu kuna sallah amma su suna tsaye akan abun hawan ku kuma ku kasa ba su lokaci na dan kankanan lokaci ayi hakuri a gama karatu mutane su fito kowa dauki abun yankan sa wannan zai bada tsaro akan dukiyar da mutane suka bare ta na abun yanka na to al na kuma da menene dalilin ai na gane assalamu alaikum daukar nauyin maraya yi karatu na addini yana daya daga cikin sadaqatul jariya insha Allah ta'ala ka dauki maraya ka kimtsa hi ka gyara hi ya zama mutum ya taimaki al'umma ana cikin sadaqatul jariya daga ma ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin mutanen da za su shiga aljanna kusan ka fada da shi ko wanda suke da tabbacin shiga aljanna shine da wanda ya samu mareniya ko ya mace ya rene ta ya tattale ta ya girma ta girma ya kuma aure ta ce waɗannan mutanen su ne za su shiga aljanna a karan farko cikin mutane guda ko wanda za a ba su lada ri'i biyu wanda ya rike mareniya ya yi ɗawaniya da ita ta kai balaga ya aure ta ko ya aurar da ita za a ba su lada ri'i biyu da shugaba ko bawa wanda ya aje nauyin ubangiji ya aje nauyin ubangidansa da wanda yayi addini kafin musulunci ya zo addinin musulunci wannan sau biyu Allah madaukakin sarki ke ba su rada a rayuwa da haka in kana da wata mareniya a unguwarku in kaga ta maka tun tana yar karama to yi da biyu kula da ita ka bata karatu ka bata tarbiya ka kula da ita in ta zo ka ce kai ne alwalin ranar aure ka ba kanka da kanka yayi in tana dan uwa ka hada da shi kai musu hidima ka taimake su insha Allah Allah madaukakin sarki zai sa a mizani na kwarai muna gudun wasu abubuwa ne muna yara ko suna yara in suka girma kuma ya zama cewa sun baci ko ba su yi daidai da mu ba amma idan tun kanana an ba su kulawa wallahi da ba su kai bacin da suka yi ba da yawa marayu maza da suka lalace da marayu mata da suka lalace inda mun ja su a jikitun suna kanana mun musu hidima mun nuna namu ne wallahi da ba za a kai ga wannan abubuwan ba kuma da yawa gaskiya wanda ka kyautata masa tun yana karami har ya girma to lalle za ka ga cewa ko ci aka yi ya fidda miji in ta mace ce tana cikin ka in ka duba wata a cikin ƴaƴanka ya zama mutum wata kilta ma kwanta ya kace to ina ga ka taimaka kai ma ka auruwa ne wance ba abin da zai hana aure ta kuma duk inda ya je ya samu wani abu a rayuwa kai ne ubansa zai kula da ƴaƴanka zai kula da kai zai kula da zuriyarku na faɗa cewa duk lokacin da kai alkhairi kanka yake dawowa ka sani ko baka sani ba Allah ya taimaka mala idan jinin haila ya zo mini
ina wanka idan na kare ina wanka malam haka ne Allah mai da malam gida lafiya Allah ya kara mana albarka baki ɗaya kenan ko don abu amin summa amin so dai wanda jinin haila ta zo mata a matsayin mace ta shiga halin cikin rahin tsarki abin da yake akan ta shine lokacin da haila ta dauke to kuma za ta yi wanka yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhun fa idza tatahharna tatahharna shine idan sun kare tsarkin kuma sun yi wanka to lokacin da haila ta kare a lokacin ya zaman to wajibi a yi wanka idan bata kade ba ba wajibi bane akan kike wanka sai dai ki wanka dan tsafta da gyaran jiki amma ba dan ibada ba assalamu alaikum da fatan Allah ya kara wa dakta lafiya amin shin ya zama dole a karatun a karanta salatin annabi a kowace zaman tahiya haka muka karanta a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shin ya zama wajibi idan ana kiran sallah mutun yake bin kowanne masallacin koko wanda ka fara ji zaka bi fataqullaha mastata'tu assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani tambaya ta ita mala idan mutun yayi hamma akwai abin da ake cewa kuma ya ake rufe bakin ana sa hannun hagu ne a rufe baki ban kiyaye wani abu da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fadi a lokacin hamma ba amma dai fal yakzum mastata'a ya rufe bakin sa gurgurdan yadda yake ganin zai iya rufewa din Allah ya gafarta wa malam amin malam ina da aure kuma ko shekara daya ban yi da auren ba kuma malam ban taba zargin ko tunanin matata za ta cutar da ni ta hanyar sihiri ba amma ran nan ina gidan ni kadai ina bincike a kitchen na samu wasu kullakullan magunguna na gari da kuma wasu layu a cikin kayanta to malam ina neman shawara ni dai na dauke na boye su kuma har yau ban sanar ban sauya mata fuska ba na'am ga wanda ya kalle da na ansa tambayar ka samu kullakulle da layu ai ko ba dan kana tsoron kuma ba kai mata mamasiha saboda hirka ko ko da ba kai akawa ba ko da dai ta san ba dan ka kasa magana ba akai kun watakil ta fara ganin amfanin abun ko ya kamata akalla a matsayinka na ahlus sunna ustazu ka ga layu a gidanka ka tambaye akai laya ta zo gidan nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaqa tamimatan aw wada'atan faqad ashraka aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ko man ta'allaqa wada'atan fala wada Allahu lahu man allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu so kamata wa'azi akan laya mana kai mata wa'azi akan ku ne santar su da rahim ta'ammuli da su kuma ka ja mata kunne in kai take ma to ka ga mata cewa ba za ta ci nasara ba in wani take wa ka ga mata ba za ta ci nasara ba in kanta take wa ka ga mata ba za ta ci nasara ba wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk ta inda mai sihiri ya kullo ba zai ci nasara ba a karantar da ita sihiri ba kyau kuma in ta ga maka kai take wa tun a ran nan ka dauki mataki ina na Hafsa Allah madaukakin sarki ya ji kanta ya gafarta mata yadda da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu labarin wata baiwata ta yi mata sihiri ta umarni tace a kashe ta kuma a kashe to kai ko ba za ka yi umarni a kashe ta ba ina ji wani malami yake ta yi saki ba maslaha ba ce galibin saki yana cikin haifan matsaloli da ake haifarwa kawai abin da yafi kawai tit for tat in za ka yi haƙuri kawai ka yi haƙuri in ba za ka iya ba kawai ka yi mata daidai da abin da ta ma in ka ji zafi ta ji zafi kawai a wuce one one kawai abin a yi a gurin amma dai tabbas duk wanda ya san matarsa tana sihiri tana tsafi tana bokanci tana zuwa gun yan bori tana zuwa wajen malaman tsubbu
da ɗan ina da kale da miyagun malamai da ƙazaman ɗan ƙauye so wannan lalle ta Abu Kimrici da ke mataki akan ta ya mata wa'azi ya ga mata kunne makawar ya tabbatar in ta canja fadilan alhamdu in ta ki babu amfani zama da mutumin da yake mushriki ne ko mai sihiri wala tun kihu almushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum Allah ce kurka aure mai shirka a samu baiwa wacce take mu'mina ta afa alkhairi akan wacce take mushrika ce ko da kwatana da kyau da zumunci ko da dangi da dukiya da matsayi duk a tattara a zubar da su a dauki ustaziya mai tsoron Allah ko da mummuna ce wanda ba ta fitowa hai da niqabi a dore ta kuma bana nufin sai din mai niqabi hai mummuna ce ko eh karo ne sai shi niqabi sunna ce kuma umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da koda munin ya kai koda ba dan Allah ba tana rufe kanta to lalle ne a aure ta yafi alkhairi akan a auruwarta take shirka take tsafi matsawar an santa kuma idan ka batta duniya ta san tana yi to kuma ta dora maka bala'i hawa biyu fa kai kana cikin bala'i a rayuwarka ƴaƴanka suna cikin bala'i a rayuwarka saboda za a kare kai a wahalce kuma za a zo a barka da ƴaƴanka ba wanda zai aure su dole ta dace a uwarsu kaza ce uwarsu kaza ce uwarsu kaza ce kaga za ka yi bala'i hawa biyu kai bala'in na uwarta kuma kai bala'in zama da ƴaƴanka saboda salusa ma aura amma ka ja musu kunne ka nuna kai mai gida ne ka nuna ka'isa ka'isa ka ja hankali Allah madaukakin sarki ya raba mu da shirka da sihiri da matsafa da ɗan bori da dukkanin su assalamu alaikum Allah taimaki mala ya saka da alkhairi malam muna neman addu'a bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana Allah mai da malam gida lafiya muna addu'a ga kowa da kowa Allah biya masa bukatunsa na alkhairi masu jarabawa da masu kasuwanci da masu neman kuɗi da kwangila da ƴan siyasa da ƴan takara Allah ba dukkanin kowa abin da yake so inda alkhairi a gare shi akwai iyayenmu da suka rasu a cikin sati biyu da suka wuce kamar akwai babanmu Bayero a kusa-kusan nan wancan satin ya kamata mu yi addu'a ba mu samu damar karatu ba da wanda suka mutu cikin satuttuka nan da yawa maza da mata muna addu'a ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa jannatul firdausi makomarsu mu da muke raye da mu da iyayenmu da zuriyarmu ubangiji Allah ya kai mana guzurin imani Allah ka tsare mana imaninmu da musuluncinmu Allah ka sa mu cika akan imani Allah ka sa jannatul firdausi ita ce makomarmu muna makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka kara wa sarki lafiya ubangiji ka kara albarka cikin wannan garin alkhairan da suke tinkaro wannan garin ubangiji Allah ka tabbatar mana Allah ka tabbatar wani abin da yafi zama alkhairi yar takarkaru da suka fito a dukkanin matakai ubangiji wanda yafi zama alkhairi a gare mu da rayuwar mu da addinin mu da cigaban gare mu ubangiji ka tabbatar musu wadanda suke ba su bane mafiya alkhairi ubangiji ka sa musu hakuri da dangana a cikin zuciyarsu ubangiji dukkanin abin da yake na alkhairi a gare mu ka sada mu da shi wanda yake dukkanin sharri ubangiji ka raba mu da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin